يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون
الحق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوتي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau ranar juma'a daren asabar wanda watan ramadan yana da kwana 14446 hijriya kuma yau muna 14 ga watan march shekara ta 2025 miladiya a wannan majalisi namu na 14 a wannan masallaci wacce kofar masallaci na unguwar Rogo da ke shirkwata ta jama'ati za ta bi da dabbatun sunna ta nan jihar Sokoto har yau maso yammacin Najeriya za mu ci gaba daga inda muka tsaya a tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke yi a wannan masallaci ko wacce a wannan bigire idan ba manta ba a wancan karatu namu na ƙarshe mun tsaya a aya ta 101 ba mu karasa fassarar ko mu karkare bayanan mu a aya ta 101 ba rabbi kad ataitani min al-mulki to malam zai karanto mana wannan aya domin ci gaba da tafsirinta ala rabbi bismillah
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين
الله مدوكتين سيكي يتسي عن نبي يوسف عليه السلام يتسي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث يا أبنجتنا حقيقة كاباني أبند كاباني من الملك نا ملكي أقسم مصر يا زمان إنا يتصر في أتكم الأمر ملك مصر gwargwadon iko na wa allamtani min ta'wil al ahadith kuma Allah ka sanar da ni fassarar mafarki ya zama ina iya fassarar mafarki nan take kamar yadda yake kuma sunna ce ta annabawa fassarar mafarki fatiras samawati wal ard Allah kai ne ka kirkiri sammai da kasai kuma ka halice su kuma kake kula da su anta waliyyi fi dunya wal akhirah kai ne mai taimako na majibincin lamari na masoyi na a duniya da lahira tawaffani musliman Allah karɓi raina ina musulmi wa alhiqni bis salihin kuma Allah ka riskar da ni bis salihina da bayinka na gari cikin annabawa kakanni na annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Isa tunda a lokacin kamar mahaifinsa bai mutu ba yadda waɗansu suke cewa to anan matsaloli biyu matsala ta farko mutum ya roƙi mutuwa shin ya halatta mutum ya roƙi Allah ya sa ya mutu to amsa shine bai halatta ba amma shin annabi Isa ya roƙi ya mutu ne ko kuma yaro in zai mutu Allah ya sa shi ya cika da imani ya Allah ya sa ya tashi a matsayin ya Allah ya dauki rayuwarsa yana musulmi Imam al-Qurtubi Allah ya tsansa da rahama yake cewa an ce gaskiya anan ba wai annabi Yusuf yana so ya mutu bane, yana so ne ya mutu ne akan musulunci idan ajalinsa ya zo. Sai zama takdirin zancen shine idza jaa ajali tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Wannan kuma shine abin da jumhur suka tafi akai. Amma manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da wani sadaka Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi, manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce to alaya tamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bi, kada ɗayan ku ya taba cewa zai roki Allah ya kashe shi saboda wata rashin lafiya ko wani talauci ko tsananin rayuwa da ya sauka a kansa. Fa in kana la budda fa'ila, in dole ne kana cikin matsin rayuwa to fa yaqul, mutun yace Allahumma ahini idza kana alhayatu khairan li wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li, sai mutun yace Allah ka bar ni in ci gaba da rayuwa in dai har rayuwa ita ta fiye mini, kuma Allah ka dauki rayuwa ta idan mutuwa ita ta fiye min. Dan haka baya halatta ga mutun ya nemi ya mutu, amma idan halin da mutun yake ciki hali ne da ci gaba da wannan rayuwar zai iya janyowa ya rasa imaninsa da addininsa, to zai iya roƙon ya mutu. Kamar yadda ya tabbata a cikin al-musnad da Imam Abiya al-Mawsili da musnad al-Bazzar da al-Mu'jam na Imam al-Qadarani bi sanadin hasan, kamar yadda Ibn Hajar ya kashi a cikin Fathul Bari cewa Abbas ibn Abi Abis al-Ghifari yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa badiru bil maut sittan, fa iya yin gaggawa ku mutu kafin waɗansu abubuwa guda shida su faru. Abinda ake nufi shine mutum zai iya roƙon Allah ya ɗau rayuwarsa ma kafin ya ga wannan abubuwa guda shida: imratu subha, jagorancin wawaye marasa tunani, wa bai'ul hukm, da kuma lokacin da za a dinga siyar da jagoranci ba za ka zama shugaba ba sai ka biya kuɗi, wa kashar wa kasaratu shurat, da kuma yawan jami'an tsaro a ko'ina, saboda shugabanni ba su da aminci akan cewa za su iya zagayawa su wuce cikin mutane saboda zalunci, dole sai da jami'an tsaro, ko kuma mutane sun kai matuƙa wajen rashin da'a ya zama ko'ina sai an ajiye jami'an tsaro. Don kaga jami'an tsaro sun ƙara yawaita, to alama ce ta cewa an shiga wani yanayi ne sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa kasaratu shurat, wa qati'atu rahim, da kuma yanke zumunci, wa istighfafun bid-dam, da kuma an mai da jini ba a bakin komai ba, ya zama jinin dan adawa da jinin wanda yake cikin gwamnati mai ci, da jinin wanda yake siyasa da wanda baya yi, da talaka da attajiri da basarake da malami ne da awa da masu taimakawa a cikin al'umma, likitoci, malamai na jami'o'i, kwararru, injiniyoyi da makaranta al-Qur'ani, ba wanda yake cikin aminci. Idan ka lura za ka ga duk inda ake tashin tashin akwai mutanen da ba ruwansu da tashin tashin, saboda wanda duk da ya shiga ciki ba abin baya da baya shafar sa. To amma mu nan abin namu ga zalunci, ga jahilci, ga talaucin tunani, mutumin ƙauye wanda ya maida hankali akan samar da abinci ga ƙasa da kuma tsare mutuncin kansa, amma abin shi kama shi a kashe shi ka rasa, to me hikimar da ta sa a kashe shi? An cutar da shi, an cutar da iyalansa, an cutar da ƙasa, ko yayi abu ya tara amfanin gonar a ƙona ko a hana shi noma, shi ba ɗan siyasa ba, shi ba yaƙi ba, in ma kana takama an zalunce ka shi bai ma san yadda ake bi a zalunce mutum ba. To wannan idan aka kai wannan yanayin to an shiga wani irin hadisi, wallahi a wani lokacin ma mutuwa ita ta fiye wani alkhairi, domin yanzu ka je cikin mutanen da suke fama da rashin kwanciyar hankali, wallahi za ka tuntuɓi da yawa daga cikinsu sun gwammace Allah ya ɗau rayuwarsu, sun shiga cikin mugun matsi, kuma da yawa daga cikin gwamnatoci sun kasa ma yi musu abin da ya zama wajibi na tallafi. To shi ne wannan wasu tefakun bildam wa nasha'an يتخذون القرآن مزامير يقدمون من يغنون لهم ومن يغني لهم
يقول متى ساسم ميد القرآن يالما كمان واقع كوي ريرا ور أكي بكاتا وسما سميد ريرا ور تازم سنا أما magana tadabburi da aiki da abin da Qur'ani ya kunsa ba ruwan su fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuna gani su dai da yawa wani da sunan alaramma ya mai da Qur'anin ya zama wani abu na wasa wai su gaba daya abin da Qur'anin ya kunsa na manufar saukar da shi ma gaba daya an watsar da shi an koma wani abu daban wani yi mana muryar ka muji wani yi mana taka muji muryar wani ta fita wani muryar wani ta fita wani tsakanin mu masu sauraron da su masu yin gabaki ɗaya an tuzartar da irin wannan da akwai wanda ba zai zo ka ba shi kuɗi ya rera maka kaji kuma iya rerawa kenan a ji a yi kafara ya isa shi kenan ba maganar cewa wai a karanta Qur'anin ta inda zai ratsa zukatan mutane a su tuna Ubangiji su yi kuka. Maza Allah ya ce waɗannan abubuwan guda shida wanda ma kai sauri ka hanzarta ka nemi mutuwa kafin su zo su fara. Haka Abdullahi ɗan Mas'ud yake cewa to ya za ku yi yanzu idan masu karatunku suka yi yawa amma masu fahimta kuma ya zama su kaɗan ne. Idza kasura qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum, masu fahimtar ba su da yawa amma masu karantawa ga su nan furcik, masu wa'azi ga su nan sun cika ko'ina a duniya, kowa yanzu mai wa'azi ne amma masu yaɗa shari'a a cikin masu azaba su da yawa. To irin wannan zamanin mutane makusanta Ubangiji sai su dinga jin ma a rayuwarsu kamar ma ƙarƙashin ƙasa ya fi musu alkhairi fiye da ban ƙasa. To idan irin wannan yanayin da babu laifi mutum zai iya roƙon Allah ya ɗora rayuwarsa, kamar mutumin da maƙiya magauta suka kama shi kuma suke nema su gana masa azaba don su tatsi wani bayani da zai janyo a cutar da musulmai ‘yan uwansa, kuma ya ga ba yadda zai yi, watakila za a iya sa masa wasu na’urori wanda za a tatsi bayanai na sirrin da za a iya cutar da al’ummar musulmai, to ya iya roƙon Allah ya ɗaura rayuwarsa kafin a kai wannan yanayin. Da kuma wanda ya shiga cikin yanayi wanda ake so a yi masa wani abu na terere don a ga gazawarsa saboda a nuna cewa gazawar musulunci ce, saboda haka zai iya roƙon Allah ya sa ya cika ya mutu yanzu kafin a kai lokacin da za a tozarta musulunci da shi. Amma haka nan talauci na rashin kuɗi ko rashin abinci ko yawan bashi ko haya ko kuma rigima da tashin tashina ko rashin sa'a a wani abu baya sa mutum ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ya ce gwanda Allah ya kashe shi. Abinda wasu matan suke yi, wai mace saboda an mata kishiya ta ce ita Allah ya ɗauranta ma wannan kuskure ne, ba ta san yadda ake ɗaukar rai ba ne, da za ta yi ido biyu da mala'ikan mutuwa ta ce Allah na fasa wannan zauna da kishiyar. To saboda haka wannan abinda annabi Yusuf ya ce tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin, ba wai yaro iya mutu ne yanzu ba, a yaro idan Allah ya tashi ɗaukar rayuwarsa to Allah ya ɗauke shi yana musulmi. Jiya mun yi bayani akan rasuwar annabi Yusuf alaihi salam, kuma mun tabbata mun karrara a cikin wannan karatu namu cewa ba wanda ya san yaushe ya rasu, illa dai kawai rajaman bil ghaib, wannan sai ya rasu lokaci kaza, wannan sai ya rasu bayan shekara kaza. Amma dai tabbas inda aka binne shi an binne shi a nan Misra, wanda kuma daga baya lokacin da annabi Musa da bani Isra'ila za su fita sun tattara sun ɗauki a ƙasusuwan su sun fita da shi. To iskali a nan shine hadisi ya tabbata a cikin musnad Bisrad Sahih daga Aus ibn Abi Aus Al-Ghifari, Allah ya ƙara yadda a gare shi, yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ku yawaita salati a gare ni a daren Juma'a, domin salatin ku ana aiko min da shi. Ka ji dan Allah wata irin halala da Allah ya mana, yace ana hasko min salati, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sai a nuna mu kusa duk aikin da muka yi Allah yana haska wa manzala sama ya gani, kamar yadda manzala sama ke ta a amalukum tu'radu alayhi, ana nuna mun ayyukan ku, ina gani idan ya zama ayyukan alkhairi ne sai in gode wa Allah, idan naga kun yi abin da ba daidai ba sai in nema muku gafara a wajen Allah. Haka ake yi wa rasuma duk da hayati khairul lakum wa mati khairul lakum, duk da cewa malamai sun tattauna akan ingancin hadisi ko rashin ingancin hadisi, amma dai sun Imam Nawawi sun tafi akan ingancin sa, wallahu a'lam. To wannan shi kuma ya inganta, maza Allah ce ana nuna mun salatun tu'radu alayhi, sai aka ce ya rasula kaifa tu'radu alayka salatuna wa qad arinta, a wata nusa wa qad urimat ayil izam, ya za a yi a turo maka salatun kuma bayan arinta, bayan tuni kashi nama ya bi ya bi kasa, kashi suwa sai rididdige. Sai maza Allah ke cewa inna allaha harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya, Allah ya haramta wa kasa ta ci naman annabawa. Da shi kuma Annabi Yusuf alayhi salam sai aka kwaso kasusuwarsa, wata kila an ce kasusuwa ne ana, tunda wannan hadisi na maza Allah kuma gaskiya ne, amma ana nufin dai aka dauko shi gaba ɗaya, tunda za a dauko mutum mafi girman abin da ake iya dauka a tattare da shi bayan ya rasu, ai shine kasusuwar nasa, ko ba haka bane ba? Ko kuma dai akwai taujihar da yawa da malamai suka yi, amma dai mun yi imani mun yarda da abin da manzo Allah subhanahu wataala kai, ko mutane na gari ma akwai mutanen da Allah yake bari naman su kasa ba ta iya tabawa, kamar shahidai lokacin da aka yi yaƙin Uhud, Abdullahi ibn Haram an harbe shi a ido, ya sa hannunsa ya rufe idan, ya faɗi ya mutu. Bayan tsawon lokaci, bayan shekaru, lokacin sayyidina Umar Jabir Allah ya kare da a gare shi, da an binne Abdullahi ibn Haram da Amr ibn al-Jamuh, aminan juna ne, kuma shi Abdullahi ibn Haram ya aura wa Amr ibn al-Jamuh kanwarsa, shi Abdullahi ibn Haram shi ne baban Jabir. To sai ya ga dai kai shi dai maza Allah ya ce a haɗa su, tunda a duniya ma tare suke duka sun yi shahada a Uhud. Sai Jabir ya ga shi dai yana son, daga baya dai kamar dai mahaifinsa ma ya zama yana kabarinsa shi kadai, sai da izini aka bashi izini, sai ya je har Uhud, sai ya haka inda aka binne mahaifinsa, ya ce wallahi sai na gansu ritaban yusnauna, na gansu ɗanyu kamar yanzu aka binne su, bayan sun yi shekaru fa. Sannan bayan an yi shekaru masu yawa, kamar yadda Bukhari ya rawaito, ruwa ya zama ruwan Uhud yana ta sakkowa a jikin, yana saukowa daga dutsen yana zaizaye kaburburan hawa'insu, yana neman ya tona kaburburan. To sai aka ba da umarnin cewa duk wanda yake da mamaci a wurin za a zo a yi aiki a wurin. Aka zo aka haƙo su gaba ɗaya, aka canja musu ne, aka dada su inda suke yanzu, da a cikin dutsen suke, amma yanzu aka maso da su. To Jabir ya ce lokacin da na je sai na tarar da hannun mahaifina a jikin gidansa, da na je sai na kokari in cire masa hannun, sai na ga jini yana fitowa. Bayan an yi shekaru da yawa, kaga shi walidu Jabir ai kaga shi shahidi ne ko ba annabi bane ba, wallahi ya ne bayan sa aka, shi yasa sarkin Makka nan can lokacin da aka samu matsala da Waki' ibn al-Jarrah, Allah ya ji kansa da rahama, Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ar-Ru'ati, da ya je ka sassaɓa ya bada fatawa, ya faɗi wani hadisi wanda aka halatta jininsa, kuma shi hadisin hadisi ne munkar ne matuƙar rauni, a cikin isnadinsa akwai matsala, sannan kuma ya zo da wani abu da ya ci karo da abin da aka sani a hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam, na cewa ƙasa ba ta, annabawa ba sa canjawa. To shi kuma sai ya rawaito hadisin, sai aka ce ai gashi nan Waki'u ya rawaito hadisi a Makka, sai sarkin Makka ya ji labari, sai ya kira wa Ibn Abi Rawat ya ce masa to ga gashi dai an malamin nan ya rawaito hadisi, shin wannan hadisin me ka fahimta game da wannan hadisi? Ya ce duk wanda ya rawaito wannan hadisi to ya yi ɓatanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma jininsa ya halatta. Sai aka yada cewa to Waki' ibn al-Jarrah za a kashe shi. Shi kuma Waki' saboda kyakkyawar zuciyarsa, Allah ya duba zuciyarsa, sai ya zamanto shi abinda aka hango ma shi bai hango shi ba, bai ma fahimci cewa yana cikin hadari ba, sai maza yake kokarin ya bada fassarar hadisin, yace abin da ya faru shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati ranar litinin da ko kuma sai ran Laraba aka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kwana biyun da aka bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsawon kwana biyun akwai wanda har zuwa lokacin da su yadda manzo Allah yayi wafati ba kuma wannan haka ne ko hasu sai na kuraji da farko saba saboda ci arabu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya so ya nuna su lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sannan kuma ga bayan an bashi wato lalle ga Madina akwai zafi wannan sai yasa sai ya dan tashi haka yanzu ka wace mutun ya ci abinci kuma cikin sa ya irin ya matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka iya fada irin wannan kalma kawa mu in amune ga magarin mutane mutum ya cika cikin sa da abinci ko kuma ya ci wani abu haka ya kwanta ya cikin sa yake to irin wannan abu sai ya ce wai ai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba haka bane sai ya ce kuma sai hannayensa guda biyun nan da manuni da makusancin manunin sai suka dan tankwara haka kaga wannan an nuna kamar ya canja sai ce wannan mu'jiza ce Allah ya bari a gani a gane ai ina sai ya kara wa barna dawaki ma to ana ta kayya kayya za a soke shi har ma an je an kafe fitittire a baki a wajen tad'in an ba da sanarwa sannan almajirai suka shiga ana ta abin ya mutumin da ya karar da lokacin sa wajen karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin ba sa shiri da Sufyan ibn Uyayna shi kuma Sufyan ibn Uyayna shine limamin haramin Makka amma ba shine mufti na Makka ba a lokacin shi ibn Abi Rawwat shine mufti na Makka to kawai sai almajirai suka ce to amma ai liman yana da matsayi a wurin sarki dan sarki bai isa ya huce maganar liman ba a ji a ga liman to da dai shi yana ga tunda dai ba shi ne suke ba kawai a jali shi amma daga baya sai ce ma qurana illa qad itajna ila hada ina ganin ko za a yi mutum can magana aka shiga aka fita aka ce ala gafa tabalan ka ajabatin ba kwa da jituwa musan haka ta kan faru tsakanin malamai a je a yi mai magana kawai aka je a ga Sufyan aka ce ga halin fa da ake ciki Sufyan yace subhanallah shi bai taba jin hadisin ba sai lokacin yace lalle ya faro aiki sai ya aje duk wannan rikicin nasu ya tafi wajen sarki yace sarki me kake shirin yi ne yace baka ji labari ba an rawaito wani hadisi cewa an yi kaza an yi kaza Sufyan sai yace hadal hadisi qadr ruwina a rawaito mana shi amma ruwina zai yi mun rawaito shi sai sarki yace a'a da gaske yace kwarai da gaske Sufyan yace wallahi bai taba jin hadisin ba kawai so yake kubutar da ran wannan ma bawan Allah masoyin Allah masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace to ai shi an ci zarafin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi shi bai yadda ba sai yace to abinda nake so da kai kar ka je ka jaza wa kanka bawan Allah nan daga Kufa yake kuma darul khilafa ke kuma yana da dadansa yana cikin dogarai na Amirul Mu'minin idan aka aiko ana kiranka kakka ce ka samu kaga yadda malamai suke sai dai sarakuna su nemi alfarma a wurin su ba wai su su dai su fata kima so su kuma suna kirin sarakuna sai aka dan sa masa shakka sai ya ce to kaga idan ka taba shi kar a yanke maka hukuncin kisa kace ka samu sai ce to ya bashi notice ya fice daga garin Makka kai ya ƙara ganin sa nan take aka je aka bada wannan saki lafiya ko wace executive order kan kace ne wannan an hada waki an dora shi a jaki aka fice da shi ta bayan gari din mutane ba su sani ba amma kafin ya risa labari har ya kai Madina aka ce a tara hanya a datsa hanyar da zai wuce mutane suka ce su ai tunda aka faɗi wannan kalma su ba su yadda ba maganar malami ne wannan ya danta shi da Allah to amma da yake Allah madaukakin sarki ya duba zuciyarsa kuma ya ga sarkin zuciyarsa sai Allah ya fitar da shi sai aka sai tsallake ya gudu to bayan tafiyarsa sarkin nan ya tashi ya ce tunda yake a duniya bai taba nadama ba irin ma da ya bar aka bari wakili ya yace kwanciya yayi kawai sai ya tuna hadisi Walid Jabir sai ga idan ya zama shahidai Allah bai bari naman su ƙasa ta taba ba ina kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallama a ce kafin a binne shi har ya canja yace wallahi in ya ƙara ganin waki sai ya kashe shi kowace yace wannan mutumin jahili ne ba shi da ilimi an yi riwaya kuma shi yasa Imam Zabi da ya kawo wannan magana yace gaskiya wake wannan ba karamar zaniya bace kuma shi da ganin hadisin nan a madadin in ya rawaito yayi shiru lakin fatat kusakta yace ba dan naga malamai sun ambace wannan hadisin ba da ba zan ambace shi ba da sai tsallake kawai amma yayi bayani kuma duka suka ce wannan kuskure wake buye amma Allah ya duba zuciyarsa ya ga cewa riwaya ce yayi ta ba dan fatanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wake kuma malamin Shafi'i ne ya rusuke ka ta 170 da 8 irinsu da bunu yana din shekara ta to daga nan kuma ya dade bai zo haji ba sai daga baya ce kai wallahi sai ya zo haji sai dai in aka kashe shi to yayi shiri ya dauko hanya zai tafi haji shi kuma al-Usmani ya ce in dai idansa idan waki sai ya kashe shi saboda yace shi da ya tuno hadisi wani da Jabir sai ga ya za a yi a ce haka to Allah ya sa shi waki din ya taho sai mutuwa ta riske shi a wani gari da ake kira Safait sai ya rasu bai karso maka ba shi wannan Allah ya tsirar da rantsuwarsa shi kuma Allah ya tsirar da shi kar ma a ce ga dalilin da yasa aka kashe shi amma waki sikatun ne saftun yana cike da jami'an sita mahallin shahidai shine Annabi Yusuf ko da aka kwashe shi dai nama bai canja ba daga inda yake saboda wancan a hadisi da muka kawo jiya sai matsala ta karshe shine rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith Allah ka sanar da ni fassarar mafarkai al-ahadith jam'u hadith wal amma anan yana nufin ar-ru'ya mafarki to menene mafarki shi mafarki kamar da ibnu qayyim ya faɗa a cikin ilam al-muwaqqi'i yake cewa waɗansu misalai ne Allah yake buga wa ɗan adam ta hanyar mala'ikan da Allah ya wakilta na musamman sai mala'ikan ya zo lokacin da kake bacci sai ya nuna maka abin da ake so ya faru amsalatun ko amsalun madruba yadribuha al-malaku alladhi qad wakalahu Allahu bir-ru'ya liyastadilla ar-ra'i bima duriba lahu min al-mathal 'ala nadhirihi wa yu'addibu minhu ila shubhi kai kuma idan ka tashi wannan abin da aka buga maka misali da shi in Allah ya baka baiwa da ganewa sai ka dauko wani abu mai kama da shi na zahiri sai ka haska wancan akai sai ka fitar da abin da ake so kai wannan shine mafarki shi mafarki yana da nau'i uku akwai nau'i na farko wanda yake irin wannan ne da Ibn Qayyim ya faɗa Allah ne zai fara da wani abu sai ya sa a buga wa bawansa misalin abin da zai faru idan ya farka sai ya kafa hujja da wannan abin da ya gani akan abin da zai faru kuma sai Allah ya fara da shi wannan shi ake kira ar-ru'ya akwai kuma mafarkin da shirne ne kawai da shirbuci da shiririta da rashin kan gado kaga kwaɗi kaga shanu kaga mutane kuna cikin kuna sakwata kawai sai ku ga kuma a maka daga nan sai ku dawo zariya ka rasa takamaiman yadda abin yake abubuwa da su cakuɗe wannan su ake kira a taza su ahlam akwai kuma mafarki na uku shine wani abu ne da ya faru ko da yake dab da faruwa ko kuma kake tsoron kai ya faru ko kake sha'awar ya faru saboda zullumi zai ka ganshi a mafarki kamar wanda ya ce yana so ya ga annabi aka ce masa to ka ci sai a gaya masa wani abinci kamar mu anan a ce ka ci dambu ko ka ci wake amma a yi ne gaba ɗaya kar ka sha ruwa to a madadin da ya yi mafarki ya yi bacci ya yi mafarkin mazala sai sawa kawai sai ya yi mafarki gashi nan a wannan korama gashi yana shan ruwa gashi an jefa shi a cikin kogi gashi ruwan sama ya sauko wannan kaga dai ko shakka babu dai wannan abin ne da ya kwana da shi na rashin shan ruwa ya ƙara kansa almajiri ne zai shiga jarabawa ya gama shirya cewa zai sace amsa ya rubuta amsar komai da komai zai sata a hulasta kawai sai ana kashe garin jarabawar sai ya manta ya kwanta ya bacci kawai sai mafarki gashi wai an shiga ana caje duk an caje ba a ganshi ba wai yana tsugunawa sai hular ta faɗo ta karkata ba wai lalle dole za a ganshi ko za a kama shi amma dai abin da yake tsoro ne ya ganshi a cikin mafarki mutum ne yana son aure sai mafarkin ana ɗaurin aurensa ko kuma ya nemi aure da ƙyar sai mafarkin gashi an fasa wannan kama
يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام. wannan yazo a cikin hadisin da Imam Tirmidhi da Nasa'i suka rawaito daga Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sama yake cewa arbuya talatha mafarki kala uku ne ru'ya haqqin akwai mafarkin gaske wa ru'ya yuhaddithu biha ar-rajul nafsuhu wa ru'ya tahzimun min ash-shaytan akwai ru'yar da mutum yake abin da yake ran mutum ne sai ya gani akwai kuma ru'ya wacce take shaytan ne yake zuwa ya zabran da mutum ya sa masa damuwa hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari da wani sa daga abu qatada ta al-harith ibn rabi'i al-ansari Allah ya kare ta a gare shi ke cewa manzo Allah sama yana cewa ar-ru'ya min Allah duk mafarkin da kai ne kyautu daga Allah yake wal-hulmu min ash-shaytan al-hulmu bi iskanillah al-wada ke kalmar dan an ce al-hulmu to shine abin da mutum yake gani a mafarki na ban tsoro idan aka yi walamun din rufu'a kuma al-hulm to kuma shine mafarki mutum ya kai munzali na balaga wa iza balaga al-afalu minkum al-huluma al-hulum idan kuma aka yi kisra al-hilm to shi kuma abin da ake nufi shine hankali an gane ko amta'aburhum ahlamuhum jam'isa ahlam yanayin kuma yadda ake ce aka ce halamar rajulu ya halum halama ala wazin nasara ya halum idan kuwa mafarki ne sai a ce haluma shi kuma ya halum ya yi mafarki kenan ya ga abu a cikin bacci to manzo Allah sai ya ce wal hulmu min ash-shaytan shi kuma mafarki mara dadi daga shaytan yake fa idza halama idan mutum yayi mafarki na ban tsoro fal ya ta'awwaz minhu ya maza maza ya roki Allah ya tsare shi daga sharrin abin da ya gani haka nan kawai zika mutum yayi mafarki ya tashi ya ga masu garkuwa sun kama shi to yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ka tsare masu garkuwa su kama ko sun kama wani nasa to sai maza yayi haka wal yabsut an shimalihi sannan sai ya tobi a hagunsa da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim tuk sai ya tofa a'udhu billahi minash shaitanir rajim tuk a'udhu billahi minash shaitanir rajim tuk sai ya tofa fa innaha la tadurru to kana yin haka ka karya kwana ba wani abu da zai same ka in dai kai haka to duk abin da shaytan ya kitsa maka ba zai faru ba ka gama to mafarki sanin sa yana da matukar muhimmanci shi yasa nace ya kamata mu jinkirta bayanin nan bayan mun ga surar nan mu yi magana akan mafarki jama'a kullun sai an yi mafarki yanzu da za a tara mu anan kadan ne a cikin mu wanda ba su yi mafarki jiya ba idan kuma ba mu yi jiya ba a dai fara azumin nan a ce tun daga azumi har zuwa zuwa kai mafarki ba da wahala in dai lafiyayye ne kai kuma zaka kwanta kai bacci ka kwana ka tashi to zai wahala an ba kai mafarki ba to zai yi a ce haka nan mafarkin da yake tafiya a banza ba zai yi ba ka fa duba ka ga yadda aka cika Qur'ani da bayanin mafarki mafarki bakwai a cikin Al-Qur'ani ne girma dan an nuna maka cewa mafarki yana da muhimmanci a rayuwar dan adam kaga Allah ya magana akan mafarkin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin suratul anfal
idh yurikahumullahu fi manamika qalila
na'am
ولو أرادهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا
هكذا الله أياكم بدر باين أنقم شرين ياكين قبا إيه أنت فتد سي أن ياكين تو الله ديتا سي سنيا بطي أتكين إدانوان صحابة من ذا الله صلى الله عليه وسلم to kawai sai Allah madaukakin sarki ya guda mu za su a mafarki ga mutanen Makka nan ɗan kaɗan ba su da yawa maza su sai ya tashi da ƙarfin gwiwarsa sai ya ce ku tashi za mu ci nasara a kansu Allah ya ce idh yurikahumullahu fi manamika qalila Allah ya nuna maka su a cikin mafarkinka ga su ɗan kaɗan walau arakahum katiran da Allah ya nuna maka a mafarkin suna da yawa la fashiltu da kun samu matsala wala tanaza'atun fil amr dan kana cewa na gan su falcin cika filin wanda ce a fasa yaki da wasu kuma za ce a tafi da an samu bambancin ra'ayi an samu sabani
walakin liyaqdi Allah amran kana mafa'ula, sai dai Allah yayi haka ne karshe dan ya hukunta al'amarin da dama zai faru. Kana ai magana akan mafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan bayan magana sun aya shekaru rabansa da Makka, da ya kwanta bacci sai mafarki gashi nan ya shiga Makka yayi umara. Yana farkawa sai tashi ya ga sahabbansa, sai Allah ya saukar da aya ce laqad sadaqallahu
laqad sadaqallahu rasulahum ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al haram in sha'a Allah aminin.
To anan Allah ya ce ubangiji hakika ya kaskata mafarkin da manzansa yayi gaskiya ne, kuma narin sai sai kun shiga Masjid al-Haram insha Allah aminin, kuna cikin aminci mu'alliqina ru'usakum wa muqassirina la taqahu. Ga mafarki nawa kenan? Biyu. Sai kuma a cikin wannan sura ga mafarki uku. Mafarkin da Annabi Yusuf yayi na farko, inni ra'aytu ahada ashara kawkaba. Sai mafarki na biyu shine mafarkin inni ara sab'a, sai wannan wada khala ma'a sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani asiru khamra wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si kumzan. Kaga mafarki biyu a hade, ga na farko ga wayannan biyin, kaga uku kenan ko? Sai mafarki na uku, na hudu kuma shine mafarkin sarki inni ara sab'a baqaratin siman. An aka hada hudun nan da biyin can sun zama nawa kenan? Shi da sai mafarki na bakwai shine mafarkin Annabi Ibrahim alayhi salam. Annabi Ibrahim alayhi salam a cikin surat As-Saffat
ya ma'a ya qala ya bunayya inni ara fil manam
ni ara fil manam
qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madha tara قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
حسبك كذا أنا Annabi Ibrahim ya mafarki yana yanka ɗansa, sai ya ce ya babana ka aikata abin da aka umarce ka. Mafarki bakwai kenan a cikin Al-Qur'ani. To hatta kuma samuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama, mafarki na ɗaya daga cikin hanyoyin da aka tabbatar da su. Hadisi ya tabbata a cikin Musnad al-Imam Ahmad daga Al-Irbab Ibn Sariyata As-Sulami, Allah ya kare da a gare shi, yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inni Abdullahi, ni bawan Allah ne, fi ummil kitabi, tun a can lauhil mahfuz, la khatamun nabiyina, Allah ya rubuta cewa ni ne karshen annabawa cika makin su, wa inna adama la munjadalin fi dinati, sanda Allah ya rubuta cewa ni ne karshen annabawa, a lokacin ma tuna annaba adam yana tabansa ba a halice shi ba. Tun kafin a halice annaba adam ya zama annabi, tuna Allah ya rubuta cewa ni ne khatamun nabiyyin, ba ma a buɗe annabta ba, amma an tabbatar da cewa shine khatamun nabiyyin. La munjadalin fi dinatihi ko wasa'unabbi'ukum bi ta'wili dhalika, bari in fasa muku baki ku ji inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Na daya da'watu abi ibrahim, kakana Annabi Ibrahim yayi addu'a tun kafin a san za a haife ne, yace rabbana wa ba'ath fihim rasula, ai maganan maka ake yi, ai ni yake ne, wa busharat isa qaumahu, kuma Annabi Isa ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad, kun ga lokacin zamani na ma bai zo ba, sai ce wa ru'ya ummi, sai kuma mafarkin da jati mata ta yi, mahaifiya Annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi mafarki, hina ra'at annahu kharaja minha nurun, ta yi mafarki ga wani haske ya fito daga jikinta, aba'at lahu qusurus sham, tun daga jikinta ta ga hasken ya yi ta tafiya, sai da ta hango manya-manyan benaye da gine-gine manya na ƙasar Sham, tunda a lokacin nan ce binni ana ganin ta binni. To tun daga Makka sai da ta ga hasken nan ya haskaka Sham. Kazalika tara ummahatun nabiyina salawatullahi alaihi, sai wanda Allah ya ce haka duk annabawa kafin a haife su iyayen su mata suna yin mafarki kafin a haife su kaga shi mafarki yana da matukar muhimmanci kenan wannan hadisi Imam al-Haythami yace rijaluhu rawahu Ahmad rijaluhu rijalu sahih ghayra Sa'id ibn Suwayd wa huwa sikashini al-Hadathani kuma zalla sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da mafarkai da yawa ya taba yin mafarki yake cewa nayi mafarki kamar ga nan an zo mini da kofi na nono utitu bi qadhi labanin gashi kawai an zo mini da kofi na nono sai na karba sai nayi ta sha haste da na koshi hatta inni la ararriya min bayni yakhruju min bayni athbari sai da na dinga ganin ga koshin ruwan yana fitowa ta jikin farutta na to da na gama kuma nonon bai kare ba sun ma taiki fadli Umar ibn al-Khattab sai ragowar nonon sai na ba wa Umar dan Khattab Abdullahi dan Umar yace sai aka tambaye manzo Allah sai aka ce to ya Rasulullah da bai ka fassara mafarki sai ce ilimi bana manzo Allah sallama ya Allah ya shayar da shi ilimi kuma sai ya danka wa Umar wani daga cikin ilimi saboda Allah ya tsawaita rayuwar Umar ya zama a lokacin sa aka sanya harsashi na tabbatar da gwamnatin musulunci wanda ba annabi ne yake kula da ita ba domin kun ga ai gwamnatin sai na Abubakar ai wato kamar gwamnatin Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ita ta dawo da mutane hankalinsu suka tsaya akan koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam to da ka khilafa sayyidina Abubakar shi yasa kaga Abubakar ai ba amirul mu'minin bane khalifatu rasulillah da za lokacin sayyidina Umar aka fara amirul mu'minin saboda ka sai zama sayyidina Umar ya shi shimfida wa su Usman su Ali su Muawiya da sauransu shi shimfida musu to wannan ilimin yayi masa amfani kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nayi mafarki gashi nan ni da sahabbaina mun tafi gidan Uqbah ibn Abi Rafi sai aka kawo mana wani dabino irin dabinan Tamr ibn Taf Ruqab ibn Taf dabinan Ibn Taf shi Ibn Taf din wani mutum ne da ake danganta wani dabinon zuwa gare shi kamar mun za a ce yalan bello waye bello Allahu a'lam amma dai musa ana da yalan bello to su ma Ruqab ibn Taf irin Nubia irin dabinan nan na Ibn Taf sai aka ce to ya Rasulullahi da me ka fassara mafarkin sai ce to sai maza Allah ya kalli abubuwan da suka faru sai ce na ɗaya dai inna Allah kataba lana rif'ata fid dunya na gane cewa ana gwada mun cewa Allah ya rubuta mana daukaka a duniya mun sai da maza Allah ya gano haka saboda Abu Rafi saboda akwai Abu Rafi a cikin mafarkin
suna daukawa
saboda samun Abu Rafi a cikin mafarkin ya nuna akwai rif'a kenan akwai daukaka shine inna Allah kataba lana rif'ata fid dunya sai ce wal aqibata fil akhirah kuma wannan mafarki bayan na gano daukaka a duniya na gano Allah ya rubuta cewa a lahira muke gagare ta yaya saboda uquba da aka ce sai maza Allah ya fassara shi da aqiba sai maza Allah sai ya ce wa anna dinana qad taba kuma a mafarkin na gano cewa addinin mu zai yi kyau ma'ana halin da ake ciki na dardar da matsi gaba ɗaya za su tafi zai zama addinin musulunci ya zama shine addinin da ya fi kowani inna Allah kataba lana rif'ata fid dunya wal aqibata fil akhirati wa anna dinana qad taba kaga manzo Allah ya fassara mafarkin kuma yawanci in yi suna neman ya fassara musu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka koma cikin sunna da za ka yi bahasi ma kawai ka ce mafarke-mafarken da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk mafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne nana Aisha tace cewa kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito cewa farkon ma annabta da aka fara yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ta mafarki aka fara masa sai ya zama duk mafarkin da yayi sai ya zo masa tamkar safiya yake gani ya gane wannan shine abin da na gani a mafarki kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani manzo Allah sallallahu yayi mafarki ya ga abubuwa da yawa kuma ya fassara kuma an yi mafarki an zo an gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku duba ku gani lokacin da musulmai suka fara yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tara su yace to yanzu lokaci yayi da zamu fara kiran mutane su zo sallah da za a yi sallah kawai kowa ne yake tawa wannan ya gaya wannan sai a tawo to yanzu an yi yawa an fadada sai sahabbai suka ce to ya rasulullahi ko mu samu kaho a dinga busawa sai aka ce wa zalla ce wannan yahudawa ne suke amfani da kaho aka ce to a samu kararrawa a dinga kada ta tana kara kai madina sai wa zalla ce wannan kristoci ne suke amfani da shi sai aka tafi aka rabu ba a samu matsaya ba to abdullahi ibn zaid ibn abdurrabi yana kwanciya sai ya mafarki a mafarkin sa sai ya hango wani bawan Allah ya taho da kaho a hannunsa sai ya ce masa bawan Allah tsaya 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 a tabi'un naqus kana siyar da wannan kahon ne sai ya ce a'a ba na siyarwa me za ka yi da shi sai ya ce manzanmu ne sallallahu alaihi wasallama yake so ya samu abin da zai dinga yin shela cewa lokacin sallah ya dinga sanar da jama'a sai ce to in koya maka abin da ma shi kenan da shi za ku dinga kiran mutane ya fa alkhairi mana sai ce koya mun sai ce idan lokaci yayi sai ku ce Allahu akbar Allahu akbar a haka ya karanta ba wai Allahu akbar Allahu akbar a hadewa ake yi a sunna hadewa ake in kaga mutum da ya dawo to bai san haka ake yi ba amma ko a fikihu hadewa ake Allahu akbar Allahu akbar yayi so hudu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله يسوع ديو هذا شيء ذكي لنكو أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تقص لنكو حي على الصلاة حي على الحي على الصلاة قوم لنكو حي على الفلاح حي على الفلاح شابي كنكو الله أكبر الله أكبر شابي كنكو لا إله إلا الله ومشابي يتي إذا كما لو كنت هذا صلى سيبتي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله يمس إقامة أينا تاجي سيقر زويتي يا رسول الله يقع أبن دي فارع مفركي سي مزالة سماتي إنها لرؤيا حق إن شاء الله وأن مفركين قسكيا كغني sai ce maza maza ka nemo Bilal gulama Abi Bakr fa innahu addaminka sautan yafi ka dadin murya ka koya masa sai ga sai na Umar zai ce ya rasulullahi ni ma nayi mafarki sai ga shi ashe diyonci sun yi mafarkin kaga mafarki yana da muhimmanci har ya samu an yi stamping akan mafarki da aka yi ya hadu da umarnin manzo Allah sama ya zama shari'a shi kadai mafarki ba zai zama shari'a ba amma a lokacin manzo Allah sallama tun daga musharri yana nan yayi masa stamping ya zama shari'a amma source din asali shine me mafarki haka dalika lailatul qadari da manzo Allah sama ya fara neman lailatul qadari a goma farko na ramadan aka ce masa ba anan take ba ya neme ta a goma ta biyu to sai a goma ta uku aka fara fafutukan nema to manzo Allah sai bai gaya wa sahabbai cewa ga a lokacin da take ba to wata rana a ranar 27 kusan mafiya yawan sahabban sai suka yi mafarki cewa daren nan shine daren Lailatul Qadr manzo Allah sai ya ce ara ru'akum kat tawadat na lura da yawan ku mafarkin ku ya dace a wannan lokacin to wannan shine ku neme ta a goman karshe amara kaga wannan me sanadin ka wannan magana saboda mafarki to raka mafarki yana da matukar muhimmanci shi yasa ya zama tilas a cikin al'umma a samu wanda za su mai da hankali a wajen fahimtar mafarki su fassara wa al'umma al-imam ibn abd al-bar a cikin at-tamhid sharhi muwatta yake cewa ilmu ta'wilur ru'a ilimin fashin baki da fassarar mafarki min ulumil anbiya asali annabawa ne suke wa ahlul iman sai kuma mutane masu imani wa hasbuka bima akhbara Allah min zalika an yusuf alayhi salam ya ishe kama kawai in ka dauki abinda Allah ya bayar na labarin annabi yusuf wa ma jaa fil athar sihah da kuma abinda yazo a cikin hadisai ingantattu fiha an annabi sallallahu alaihi wasallama wa ajma'a a'immatul huda min as-sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum min ulama'i al-muslimina ahlus sunnati wal jama'a ala al-iman biha duka ahlus sunna sun yarda da mafarki wa ala annaha hikmatun baligha kuma an yarda cewa hikima ce wacce ta kai matuka wa ni'matun yamunnu Allahu biha ala man yasha iya fassara ma wata ni'ima ce da Allah yake ba wa wanda ya ga dama wa hiya minal mubashiratil baqiya ba'da annabi sallallahu alaihi wasallama mafarki yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah yake wa musulmi yake wa bayin sa bishara da ita bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi daga Abu Hurairah, Allah ya ƙara yarda a gare shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qtaraba az-zaman, idan alkiyama ta kusa, lam takad ru'ya al-mu'min takmu'min takru, za a zo lokacin da dawuya mu'mini yayi mafarki kaga abin bai faru. Kuma ne yana ga lokacin ya taro da wuya mu'mini ya kwanta yayi bacci yayi mafarki kaga abin bai faru ba. Wa asdaquhum ru'yan asdaquhum haditha, kuma wanda ya fi gaskiya a maganar yau da kullum to za a ga mafarkin sa ya fi gaskata. Wa ru'yal muslim, sannan mu musulmi in yayi mafarki mai kyau, juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa, wannan kamar yanki ɗaya ne daga cikin yanki 46 na annabta. Mana idan annabawa suna taka matakai kafin a fara aiko su, to matakin farko da suke taka shine mafarki, matakin mafarki. Sai dai ba wani sabon annabi kuma da za a kara aikowa, sai ce fa ru'yas salihatu bushra min Allah, duk wanda ya mafarki na gaske to ya kwantar da hankalinsa, albushir ne Allah ya masa. Wa ru'ya min tahzili shaytan, amma akwai mafarkin da shaytan ne zai zo ya bata maka rai ya bakanta maka rai. Wa ru'ya min ma yuhaddisu biha ar-rajulu nafsuhu, akwai mafarkin da kuma mutun zai yi ne yaga abin da zuciyarsa take ta tattaunawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya sake da mafarki na nasa wala na sahabbansa. Hadisi ya tabbata a cikin musnad al-Imam Ahmad da sunan Tirmidhi da wannan su da isnadai wanda suke wasu hisan wasu kuma fauka zalika. Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Mu'az dan Jabal yake cewa ihtabasa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata gadace wata rana da asuba, an fito sallar asuba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan yin nusan ka dan bai fito ba, ana ta jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito bai fito ba. Yace har sai da muka kusan ganin rana ta fara kyallowa hatta kinna na tara karnar shamsa, amma ba wani da ya tashi ya ce bari ya shiga ya ji sallah, a'a sai manzo Allah ya ba a yi wa liman shishigi kawai saboda yayi jinkiri ka ce kai bari ka shiga ka ji sallah, in ba uzuri ya bayyana cewa ba zai zo ba, wannan ba tarbiya bace. Can sai ga manzo Allah sama ya fito cikin hanzari ya yi maza ya gyara sabu ya ce a yi sallah, ana yin sallah ya taƙaita ya karanta surori gajeru ana idarwa, sai ya ce makanakum kama kuntum, kowa ya zauna inda yake. Qumtu li usalliya ma kutiba li tilka al-laila, na tashi in yi sallar qiyamul layl da Allah ya wajabta mun, fa na'istu fi salati, sai bacci ya kama ni yangade an gaje kuke cewa ko, sai ya kama ni a cikin sallah. Yace fara'aytullaha fi ahsani hay'a, sai ne mafarki sai naga Allah a cikin mafarkin, a cikin wata kama mafi kyau. Sai Ubangiji ya tambaye ni yake ce min me mala'ikun sama suke ta kokari da husuma, kowa yana kokarin shine zai kai wa Allah rahoto na ayyukan bayi. Allah ya ce, nace la adri ya rab, ban sani ba ya Ubangiji. Sai Ubangiji ya ƙara tambaya ta, nace ban sani ba, ya kuma tambaya ta sau uku. Yace sai ya matso kusa da ni irin matsowa da ta dace da shi Ubangiji. Yace sai ya sanya tafinsa a tsakankanin kafaduna har sai da naji sanyin yatsunsa farutansa kenan a tsakankanin hantsotsina. Wannan wata sifa ce ta Ubangiji da manzo Allah sama ya faɗa wajibin ka kai imani ba tare da ka kayyafa ya sifar ta kai. Yace fatajallali kullu shay, sai kawai aka yi min tajalli na ji komai ya shige ni, wa arabtu, ba wani abu da ban sani ba kuma yanzu da abin da aka tambaye zan ba da amsa. Yace sai Ubangiji yace min ya ƙara maimaitar tambayar me mala'iku suke ta husuma, kowa yana kokarin shi zai fara kai wa Allah rahoto. Sai manzo Allah ya ce waɗansu abubuwa ne in ka yi su za a kankare maka zunubi, wasu abubuwa kuma in ka yi a ɗaukaka darajarka da bawa ya yi kowane mala'ika so yake gwaninta ya zama shi zai kai wa Ubangiji. Sai manzo Allah sama ya ce to, sai Allah ya ce min to me ayyukan da in ka yi za a kankare maka zunuban? Sai na ce yawan tattaki zuwa masallaci da kuma zama a masallaci kana jiran lokacin sallah, ba wai sai sallar ce za ta jira ka ba, sannan kuma da yawan yin alwala a lokacin da ba a san taɓa ruwa. Wannan ayyukan duk suna faruwa, kowane mala'ika so yake a ce shi ne zai rubuta wannan aiki. sai Ubangiji ya ce masa to menene kuma abin da ake daukaka darajar mutun da shi sai ya ce na daya shine wato yawan yada sallama duk inda kaga mutane kai musu sallama na biyu kuma tausasa magana da zance in zakai magana da mutane na uku kuma sada zumunci na hudu kuma ka ciyar da mutane abinci na biyar kuma ka tashi cikin dare sanda mutane suke bacci kai sallah sai Ubangiji ya ce da manzo Allah saba to roki abin da kake so kuma sai manzo Allah ya ce Allahumma inni as'aluka fi'l alkhairat Allah ina roƙonka ka bani ikon aikata ayyukan alkhairai wa tarkal munkarat Allah ka bani ikon barin aikin munkari wa hubbal masakin Allah ka sa mun kaunar talakawa wa an taghfirani wa tarhamani Allah ka gafarta mini ka tausaya mun ka ji kaina wa idza aradta bin nas fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun Allah idan ka tashi saukar da wata jarabawa a cikin mutane Allah ka dauke ni kakka jarrabe ni اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني حبك الله ina roƙonka ka sa min soyayyarka da soyayyar din mai sanka da soyayyar dukkan wani aiki da zai kusantar da ni zuwa sanka
Allahu akbar
sai manzo Allah sai yake cewa ta'allamuha ku koyi wannan addu'a daga wajena wata darasuha kuma ku yi kwaminta wa'allimuha sibyanakum kuma an kun koma gida ku koyar da ƴaƴanku fa innaha khairun lumu addu'a ce ta alkhair to yakwa kun ga har ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi mafarki kuma ya tashi ya gaya wa sahabbansa to kaga ashe wajibi ne kenan mu sani cewa kula da al'amarin mafarki wata larura ce ta shari'a da lalle lalle ya zama wajibi ya zama ana yin dan haka insha Allah a karatun mu na gobe ba za mu dora akan ayoyin gaba ba sai mun kawo ka'idoji da suka shafi mafarkin da kuma fassarar mafarkin da ƙari na wa'in su labarai na Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban nasa da kuma ladubban mafarkin da kuma fassarar mafarkin gurgudan abin da Allah subhanahu wataala ya sare mana dan mu ƙara ilimi shi ma fanni ne mai zaman kansa Imam al-Bukhari yana da ma babi ne kitabu ta'birur ru'a a cikin sahih al-Bukhari wuri ne ma aka ware masa mai zaman kansa kawai dai kai dai dole ka zama kana kan tafarkin ahlus sunnati wal jamaa kar ka tafi irin yadda su kuma sufiya suka dauki mafarkin ma kaman za a iya samun addini ta hanyar mafarki manamat ba wuri ne wanda ake shar'anta addini ba amma kuma kakka zama gafalalle wanda ya wurgar da al'amarin mafarkin saboda zamu zo mu ji a cikin hadisin wannan Uqba Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun an idan da sallar asuba ma sai ya tambaya a cikin ku akwai wanda yayi mafarki in an samu ya fassara in shi kuma yayi zai gaya musu don Allah da saboda wannan yasa gobe Allah ya kai mu tare da lafiya zamu dan yi darasi ne kadan takaitacce insha Allah kafin mu karasa ita wannan sura abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure kuma Allah ubangiji ya ji mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ya Allah muna roƙonka ka biya mana bukatun mu baki daya Allah kai ka umarce mu da mu roƙe ka kuma kai mana alƙawarin zaka amsa mana ga mu Allah muna roƙonka kamar yadda ka umarce mu Allah ka amsa mana kamar yadda kai mana alƙawarin Allah mun yi imani da kai kamar yadda manzanka sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mu kai ummun bi manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka rubuta mu a cikin wanda suka shaida Allah muna roƙonka dukkan wani abu da zai shiga tsakanin mu da kai Allah ka raba mu da shi Allahumma qsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatan wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaytana waj'alha al-waritha minna waj'al tharana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر يا ذا الجلال والإكرام اللهم نرجوك أكوي إن قوامر سعلاكي على سكيبام سأقول بزر الدعاء الله كتاشكا فقط الله كباسو لأبيا الله أقول لسكيت كم كنتي دا دامو دا مثينا رايوا suna ba mu guzurin ne musu addu'a da mu da su Allah duka yayi ma ya ubangiji akwai bayinka miskine da suke neman abubuwa da yawa a wajenka suna kyautata mana zato kuma suna kyautata zato akan maganganun manzonka sallallahu alaihi wasallama akan abin da yake sauka na albarka a cikin murare da ake karanta littafin Allah suna umurtan mu da mu roƙa musu Allah mu taya su addu'a to da mu da su Allah ka san abin da yake damu mu ka san abin da muke so Allah ka ba mu a duk abin da ya dame mu Allah kai mana maganin sa abin da yafi karfin mu Allah ka sa mu karfin sa Allah muna da ƴan kasuwa da suke neman budi Allah ubangiji ka buda musu muna da ma'aikata da suke neman haƙoƙin su Allah ka ba su Allah ka bunƙasa ƙasar mu da tattalin arzikin ƙasar mu da ilimin ƙasar mu da addinin musulunci a ƙasar mu Allah ka taimaki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da mabiyanta Allah ka taimaki musulmai da musulunci Allah ka rusa kafirci da kafirai Allah muna roƙonka ka dora mu akan dukkan majiyan mu baki daya Allah ka raba mu da ƙarya Allah ka raba mu da riya Allah ka raba mu da cin amana Allah ka raba mu da ha'inci Allah ka raba mu da hasada Allah kar ka bari sharrin masu hasada ya kama Allah ka yaye mana dukkan abin da yake damu cuta ta zahiri da ta batini Allah ka raba mu da ita matan mu Allah ka ba su mazaje na gari ƴaƴan mu mata da kannan mu da ƴan uwan mu da daliban mu mata a cikin su ƴan mata da zawarawa Allah ka ba su mazaje na gari matasan mu Allah ka ba su sana'a Allah ka raya su akan addini Allah ka sassare musu rayuwa su ma Allah ka ba su wataye na gari wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin